Doktor Abdullahi Gadan Kaya yana nan a gaban mu yanzu zai gabata mana wasu darussa ko wasu bayanai da za su amfane mu wanda ba zan so in shiga cikin wannan bayanin nashi ba a taƙaice shi dai zai bayyana mana abin da yake da amfani da wannan ga waɗanda ba su san waye shi Doktor ba ya yi digirinsa a tafsiri ya zo ya yi masters a hadisi sannan ya zo ya karanta comparative religion a PhD-sa saboda haka babu wani fagen da shi baya cikin ta a Qur'ani shi ne a tafsiri shi ne a hadisi shi ne sannan kuma hatta da sanin addinan da ba na musulunci ba shi ne saboda haka idan na ce zan yi wata dogon bayani akan bana ina ganin watakila za mu ɗauki dukkan lokacin da ba mu gama abin da yake yi na gwagwarmaya ga sunna da ƙoƙarin ba da kariya ga sunna ba ban sai dauki lokacin ku saboda haka zan mika masa abin magana ya gabatar mana da abin da yazo wanda shi ubangiji Allah ya saka mana da alheri malam akramakallahu fatatafaddal mashkura ya idan an fara za su shiga in ka fara za su shiga in an fara insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا خذ لنا الشان جامعنا ولا أبو النفس أي سنة جي سنة زونا أورن سنة جي يمس ما جنا
دعنا إلى إمامة بسيطة بايا بسيطة ويا أقول لكم دكتور جمعون سيطة عدد رأيكم ba a yanzu ba ana kada da ayar tsari da hadisi mazala da su alku wanda yanzu shi ba zai samu damar shi ba ko wani ta samu wani ta sanna da ala da kuma yadda sun bari da shi a tafi Allah ya bada muwafaqa
سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyaye na mata ina farin cikin kasancewa da mu a wannan gagarumin taro a wannan ɗakin taro a wannan gari mai albarka garin Maiduguri a jihar Borno don ce ƴan uwanmu murna da fatan alkhairi dangane da walima ta aure da Allah ya musu dace da shi duka wanda ya zo wannan guri muna fatan Allah ya bai shi gidansa lafiya kuma Allah ya ba wa Abu da amarya lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara wa iyayensu lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali kamar yadda aka san dabi'a ta walima, idan an ce walima to wani taro ne na farin ciki da taya murna da nuna godiya. Shi yasa duk kowa daga cikin ku a nan tana cikin walwala da jin daɗi da sakin fuska. Shi yasa kuka kasa yin shiru ma. So wannan rana ce ta alhamdulillah ta gode wa Allah, rana ce ta nuna farin ciki, amma a bisa tsarin da Allah ya yarda da shi. Ku yi mana uzuri a ɗan zaman da za mu shagaltu da kiran Allah, jan ayoyi na Alƙur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, su kuma suna buƙatar nutsuwa da shiru. Idan mun gama za mu ba ku guri saboda za a ci abinci, za kuma ku yi abubuwan ku na nishaɗi da ƙaunar juna da bai saba shari'a ba, insha Allah. Saƙona a tattare da ku iyayena mata shine kamar haka. Abu na farko, wacece mata ta ƙwarai a bar buga misali. Ina fatan wannan amarya ta hau kan wannan misalai da zan yi ta bugawa na wannan matar kirki, matar ƙwarai wacce take a bar buga misali. Topic dina shine az-zawja al-misaliyya, mata wacce take abin buga misali, abin koyi da ita. Kowace ɗaya a cikin ku ya kamata ta sifanci da waɗannan sifofi na ƙwarai waɗanda za a yi koyi da ita. Abu na farko shine ita al-mar'a ko az-zawja al-misaliyya, ita ce matar da duk wani ɗan namiji yake burin Allah ya ba shi ita. Kuma ita ce matar da duk uwa ta ƙwarai tana ƙoƙarin ta samar da irin wannan yadon, wacce za a so ta, za a ƙaunace ta, za a yi rububinta, za a yi burin a same ta a rayuwa. Ko dai ke matar ki zama haka, ko kuma yadda kika haifa ta zama irin wannan yadon, wanda da wannan ne rayuwar aure za ta yi daɗi, hankali zai kwanta, za a samu cikakken nutsuwa, har ma a samu ‘ya’ya da zuri’a wacce suke ta ƙwarai. Ita ce wannan mata da take cike da tausayi da jin ƙai ga mijinta. Dole ne mace ta zama mai tausayi, mai jin ƙai ga mijinta da ya kawo ta gidan aure. A cikin bayanaina da misalaina zan kawo mana misalai da yawa wanda za mu iya gane wacce ce macen da take ta san me take yi, kuma tana da tausayi ga mijinta, abokin zamanta. Idan ta a cike yake dam da ganin girman mijinta, da ka ganta ka ga nutsuwa da kwanciyar hankali saboda zaman auren ya kyautata, zuciyarta tana cike da aminci da natsuwa da yarda da wannan ni'ima da Allah ya mata na aure, da haka za ta yi iya ƙoƙarinta ta shimfiɗa rayuwa ingantacciya ga mai gidanta da ‘ya’yansa da iyayensa da ‘yan uwansa da ƙawayenta da abokanan mijinta da surukanta. Duk matar da ba ta da wannan sifa a cikin sha'aninta, to ko da an ganta ta samu duk abin da ake so a ido, to wallahi ba a da kwanciyar hankali da nutsuwa a tattare da ita. Abu na farko shi ne dole ne duk wata mace ta ji tsoron Allah a cikin sha'anin zamantakewarta na aure. Alal mar'a an ta khafa Allah, yake uwa mace, yake amarya, yake uwar gida, yake budurwa wacce baki aure ba, yake bazawara, shari'a tana bin ki bashin ki ji tsoron Allah dan rayuwa ta aure, rayuwa da miji, zama da shi baya yiwuwa sai da tsoron Allah. Mai tsoron Allah shine wanda yake tunanin mutuwa, mai tsoron Allah shine wanda yake tunanin kabari, mai tsoron Allah shine yake tunanin tsayawa gaban Allah a tambaye shi akan duk motsin da yayi, da wanda aka gani a fili da wanda yake a goye. Ki zama mai bibiyar Ubangiji a cikin jami'in suluk wal af'al, dukkan ayyuka da dukkan shigenki da fice. Me yasa na fara budewa da cewa mace ta ji tsoron Allah? Namiji yana son mace mai tsoron Allah saboda zaman aure da amana baya yiwuwa sai in mace tana jin tsoron Allah. Sau da yawa yau mutum ya zo ya auri mace, ku yi haƙuri. Mutum yakan zo ya auri mace amma ya zama ba shi kaɗai ba ne mijinta, saboda ba ta tsoron Allah, tana da alaƙa da wasu mazajen ba mijinta na sunna ba. Da haka yaya mutum zai kuskure ya je ya ɗauko matar da ba ta tuna Allah? Yaya za ki kuskura ki tarbiyyantar da ƴar da ba ta iya tuna Allah a irin wannan zamani da al'amura suka lalace ta waya kaɗai? Ba abinda mace ba za ta yi ba in ta ga dama. Wata mata tana cewa mijinta yana mata wani abu, take ce da shi, kai ni fa Allah nake jin tsoro ba wani ba, idan da ba dan ina jin tsoron Allah ba, ba abinda ba zan yi ba, kuma ba za ka taɓa sani ba. Me yasa nace da ku ku ji tsoron Allah a cikin mu'amalolinku? Yau ana kawo mana kukan da yawa, mazaje sukan zo su tarbiyyanci ƴaƴan da ba nasu ba a cikin gidajensu. Akwai wulakancin da ya wuce mace ta je ta ɗauko ɗan wani a cikin cikinta ta sa mijinta ya ci gaba da wahala a kan ɗan wani ba nashi ba? Alaƙat kharijiya, alaƙoƙi na waje na haram, alaƙoƙi wanda ana yin su a ɓoye an rufe abubuwa. Da ka wajibi ne ya ku iyaye na mata, mu tunatar da ku Allah a cikin zamantakewarku, mu tunatar da ku kiyama a cikin zamantakewarku. Ku yi haƙuri, bari ba ku kissa wani labarin da zai ba ku tsoro. Wani mai gida wata rana yana da ƴaƴansa wajen guda 5-6, duka yaran gaba ɗaya kowa yana masa ɗa'a, yana masa ladabi, yana girmama shi, yana bin umarninsa. Sai aka samu wani ɗa guda ɗaya yana da taurin kai, baya bin abin da ubansa yake gaya masa. Ka yi ba zan yi ba, ka daina ba zan daina ba. Wata rana ya ba da umarni ya ce a yi kaza, yaron ne ya fito ƙarara ya ce ba zai yi ba. Mai gidan nan sai ya ce, wallahi tallahi wannan ba ɗana ba ne, a cikin ƴaƴansa guda 7 ko 8. Aka ce subhanallah, alhaji me ya faru haka? Me na tashi hankali, wannan wace irin magana ne? Mata ta fashe da kuka ya ce wallahi ba ɗana ba ne, don kuwa ɗana ba yadda za a yi ya zama kullum yana saba mai baya bin umarnina. Ya ce a je a nemi ubansa. Matan nan ta sha kuka ta gama, sai ta ce abinda ka faɗa gaskiya ne, amma ina nema ka rufa mu asiri. Abinda ya faru wannan yaron, shekara kaza lokaci kaza kana yawan tafiye-tafiye ba ka zama, akwai makocinka abokinka wani ya yi ta zuwa muna keɓanta da shi, kuma a lokacin ne aka samu cikin wannan yaro, amma ni a tunanina ba za ka taɓa sani ba, ba za kuma ka taɓa ganewa ba, saboda yaro ne ya faɗo a cikin tsakiyar ƴaƴa. Sai ce ai na faɗa, ai ba yanda za a yi ɗanka, ka ba shi umarni ka ce kaza ka ce kaza ya fito ya yaƙe ka. Ya ce to yaron nan ya harhaɗa kayansa ya tafi gidan ubansa. Aka sha kuka, aka sha ihu, aka yi duk abin da za a yi. Uban ya ce wallahi tallahi ba zan riƙe ɗan wani ba, ke kuma ki je ki istighfari ki tuba zuwa ga Allah. Wannan misali ne dai na cin amanar aure da mata a wannan zamani suke na buga muku misali nace ku ji tsoron Allah ya ku iyaye na mata. Aure ba wasa bane. Aure ba mafarki bane. Aure ibada ne. Aure kulawa ne. Aure amana ne. Bai halatta ki kulla alaka da wani miji wanda ba mijinki ba. Bai halatta wani yazo ya keɓanta kike ba mijinki ba. Bai halatta wani yazo ya amfana da gangan jikinki ba mijinki ba. An ci amana kuma wallahi duk maciyin amana bai gamawa da duniya lafiya. Da haka akwai buƙatar ku auren da ƴaƴanku ga masu riƙon amana da mazan da mata. Yanzu wannan misali ne na mace. To wallahi a cikin mazan ma akwai su maciya amanar auren barkatai. Mutum ya zo a aura masa yarinya ya zo a she kawai kwabaci. Sunan matarsa ne amma yana da wasu matan a waje. Yana da wasu ƴaƴan wanda ba na sunna ba a waje wanda yau abinda mata suke kuka kenan. Shin mijina ni kadai ce matarsa? Shin na yarda da mai gidana ba shi da wasu matan a waje ba ni ba? Mata suna ƙara da rayuwarsu ta yi kwalliya, ta yi ado, ta gyara jikinta, ta ci mai kyau, ta sha mai kyau, ta gyara kaza, ta yi duk abin da za ta yi. Wai don ta ja hankalin mai gidanta kada ya waiwaici wasu. Amma mazan wannan zamanin sai wanda Allah ya kare shi. Akwai wanda ta sani, ya sani ba ita kadai bace matarsa. Abinda nake nufi yana da matan banza a waje. Da haka ina kira ga maza ku ji tsoron Allah, ku riƙe amanar aure, ku kula da matanku, ku daina zuwa kuna lalata ƴaƴan mutane a waje. Duk wanda ya lalata ƴar wani a waje wallahi sai an lalata ƴarsa. Wani mutum matarsa tana masa faɗa tana cewa ka riƙe amanar aure, ka hana ni na fita, shari'a ta hana ni in je ko'ina, ina da duk abin da namiji zai iya nema na, amma na haƙura ni ne kaɗai matarka, kai ne kaɗai mijina. Amma kana cusa mun bakin ciki, baka mai da ni mata ba, baka mai da ni kowa ba, ka ji tsoron Allah ka kare mun mutunci na da kimata. Amma ina wanda ya nisa ba ya ne kira, yana tsince-tsince yana tsince-tsince yana tsince-tsince yana ji. Sai ga shi wata rana an samu ƴarsa daga cikin ƴaƴansa mata ta zo tana ta amai, tana ta tofi-tofi, tana kaza. Sai uwar gida sai ta ce alaji yarinyar nan fa alamu yana nuna ciki ne da ita. Ya ce wacce irin magana ce wannan? Ta ce wallahi ciki ne, ai ni mace ce na san alamar mace mai ciki. Duk inda mace take in ta ga 'yar uwarta mai ciki ne ko ba ta yi magana ba tana iya ganewa. Ta ce a ji a gwada ta. Aka ɗauki yarinya aka je aka yi test aka gwada, sai ga shi abin is affected positive. A ina kika samu ciki? Sai ta ce wa mijinta irin yawon da kake lalata ƴaƴan wasu shi ne kai ma yau Allah ya jarrabe ka aka lalata maka naka ƴaƴan. Ba duka, ba zagi, ba cin mutunci. A ji a zubar da cikin yarinya kawai a mata aure. Ku zo ne da Allah yake mutane sa kaiya a cikin gidajen su su mutu ba. To shi ne aka ce man zana zuriya bihi walau bi khifari dalihi. Duk wanda ya je zina da wani ko ya yi zina da wata ko ta je ta mika mutuncinta ga wani namiji da ba mijinta ba, to ta sani ta yanki tikitin ta jawo wa ƴaƴanta bala'i ne da masifa. Ku riƙe wannan a matsayin nasiha ta ta farko a gare ku. Shi yasa na ce mata ku ji tsoron Allah, ku riƙe amanar aure. Su ma maza in na haɗu da su a wa'azi zan gaya musu su ji tsoron Allah, su riƙe amanar aure. Na san kuna da matsaloli, kuna kukan mazan ku ba sa muku abin da ya kamata. Wata mace tana cewa malam kuna ta wa'azi kun ce a kula da maza, kun ce a kula da aure, kun ce a yi kaza. Amma mace za ta zo ta ƙare kwalliyarta. ta kare adanta ta shafa turare mai tsada ta yi kwalliya ta gyara jikinta wallahi tallahi har jari ne jini yanzu ko tallar da zai ba ya kalle ta ya gani ya ce ya yi bakin yi kyau wallahi zai ba to dan Allah ki gaya min idan mijinka bai yabi kwalliyarta da adanta ba ina za ta je ta nuna to mazajenmu yau muna fama da wannan ciwo ya fi kallon waya yau kullum idan sun zo wayoyin su ne matan su mijinki zai iya awa uku awa huɗu yana kallon mata 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 wasu matan ma kin fi su kyau kin fi su kwalliyar kin fi su adam kin fi su kaza amma saboda shedanci shedan ya nuna masa kyawu da sha'awar waɗannan mata na waya ko wanda ake turo masa sai ya fi mai da hankali a kansu ba ku ba duk gidan da ya zama akwai cin amana na aure to ba yadda za a zauna lafiya za a cutar da juna ne a wulakantar da juna wannan shawara ta farko kenan abu na biyu a zauna a misaliya matar kwarai abin buga misali ita ce wato matar da tana girmama addininta tana girmama aƙidarta tana girmama tarbiyyar da iyayenta suka kawo ta gidan mijinta da shi abin da nake nufi da respectin na addini respectin na aƙida respectin na tarbiyya wannan su ne three components da mace take zamantowa cikakkiyar mace mai kima da daraja a idon mijinta kuma a wajen Allah da addini da aƙida da kulawa da tarbiyyar da iyaye suka yi muka iya gane wacce ta dace tana da tarbiyya tana da iyayen kwarai irin mu'amalar da take yi wa mai gidanta ko kuma iyaye na mata ina tausaya muku tsiraicin ku yana bayyana a gidajen auren 'ya'yanku duk matar da ta kula da ƙarfe ta mata tarbiyya to ba za ta kunye ta a wajen surukinta ba amma yau ku yi haƙuri a matsayinku na iyayena kun fi mai da hankali a kan kulawa da gangan cikin 'ya'yanku da kashe musu kuɗi mazhar wanda yake ya fito fili kun fi mai da hankali a kan wannan sama da kulawa da tarbiyyarsu da kunyarsu da kamewarsu da mutuncinsu na abun duk abun da za a musu na duniya amma an ɗauki mace an kai ta gaban mijinta ba ta zama cikakkiyar mace wanda za a so ta ba kamar yaya da yawa yau 'ya'yanku kuna ɗaukarsu ku kai su gidan aure wallahi ko abinci ba su iya ba an daidai so ne su ce abinci ku yi haƙuri yau ta gida da gida za mu yi mu gaya wa kanmu gaskiya da iyayenmu da kakanni ba haushe ko ba fulatani ko kanuni kafin yarinya da ruwa ta je gidan mijinta duk wani dangin abinci nau'in abinci kala kala da za a ɗauki hankalin miji da shi an koya mata ta iya amma yanzu kun basu da WhatsApp da Facebook da Twitter da Tugo da wata tsiya abin da suke iya kenan yara malam ga su masha Allah ka ga yarinya iya gani komai Allah ya mata na zahiri amma abincin da za ta iya ɗaukar hankalin mai gida da shi ba ta iya ba in gaya muku wani abu wallahi tallahi akwai mazan da suna riƙe mata a gidansu ba don komai ba saboda tsabar iyayenci yanzu ba magana yar aiki nake miki ba yar aiki ma ana ba ta umarni haɗa kaza yi kaza yi abu kaza nake so ne ƙwararriyar mace abin riƙewa a zauna da ita ba za a manta da ita ba ita ce wannan matar da ta kware a kitchen ta zama president a kitchen ɗinta wani yayin sabon aure ya ɗebo abokanai an cika gida ya kawo kayan alatu da kayan jin daɗi wa matarsa a yi masa abinci ai an ji kunya a ranar yini ta yi a kitchen ɗin nan tana zirga-zirga a shekiyar yayin ta ba su koya mata ba wallahi an ya soya nama mace iya ba kin san me ta yi da ta wanke nama tana wanke nama mai ta yi sai ta ɗauka ta sa shi a cikin mai kawai wai a haka za ta so yaki kai ta gaure yaki kai ta gaure yawa haske da ita ta ce to ya fara suna kenan da ya jaja wurce da ya fara baki baki ta fitar shi ta zuba a kwano da ta kai babu wani mutum guda ɗaya da ya yi cin wannan nama ashe iyayenta ba su koya mata ba shi nama ba a masa direct entry dole sai an yi remedial sai an shiga an san tafasa an sa masa albasa an sa spices an sa kayan ƙanshi da kayan daɗi sannan daga ba a zuwa shi amma laifin ta ne ba laifin ta ba ne wallahi tallahi akwai yaran da daidai indomie ba su iya dafawa ba don ko uwarta ba ta taba kai tikitin ba ku yi haƙuri na gaya muku mu gaya wa juna mu gaskiya ba gata ba ne ki kirke yarinya budurwa a gabanki wai gata ba ki koya mata kicin ba ba gata ba ne don ko za ta wulakar ta aidan mijinta kuma abu na gaba shine akwai mijin da shi fi bin sha'awar abincin wata mata ta aiki shi so yake samu test abincin matarsa hannunta ko da kuma ta shugaban kasa ne ko matar waye akwai mazajen da su ba su yadda wani ya musu abinci ba sai matar su musamman for security purpose a yanzu mutum zai zo ya bari wani yana da ba wai abinci wataƙila a yi mai wani abin da ba daidai ba to me yasa mata ba ku mai da hankali ku inganta rayuwar aurenku da iya abinci don haka matar ƙwarai tana kula da wannan jarumi da imaninta da tarbiyyar da iyayenta suka yi mata daidai da abinci da za ta raba ko abinci da za ta dafa daga cikin kurakurai da iyaye suke yi shi ne hatta yanayin magana ana barin yara ba a koya musu magana wallahi sai a koya musu wallahi yadda kika koya wa ƴarki rarrafe yadda kika koya wa ƴarki tafiya yadda kika koya wa ƴarki kaza haka za ki koya mata yaya ake magana da miji kuma ba ku makara ba yaran wannan zamani suna da wahalar sha'ani shi yasa auren wannan zamani baya dadewa a yanzu da a gaba na ina hango da yawa daga cikin ku akwai wacce sun haife ni a nan tana da aure ya fi shekara 50 ban taɓa yin yaji ba yanzu akwai auren da za ki ɗaura shi a yau ko a ɗaura shi a yau ku yi tsammanin shekara 50 ba a yi fata ba zamani ya canza me ya faru kun saki tarbiyya ne umma ce ɗaya ne daga cikin manya-manyan mata magabata tana da ƴarta budurwa da ta aurar da ita sai ta kawo ta ɗaki kafin a kai ta gidan miji ta sa ta yi wanka ta gyara jikinta ta ce to ga wasu yoyi na da zan miki kun kin tafi gidan miji kada a kunyata ni kada a kunyata babanki ki kula da abubuwa kamar haka na farko ki tabbatar kin san me mijin ki yake so me ya baya so matar da ta ƙware ita ce wanda ta karanta mijinta da ta da waje ba wani bane na san shi yana son kaza baya son kaza to sai auren ku ya daɗe amma matsalar ku ba ku fahimci mazajen ba su ma ba su fahimce ku ba yanzu a nan da zan tattashi wasu a cikin ku mai aure shekara ɗaya shekara biyu in tambaye ta wani abu related to mijinta wanda ba sani ba misali a cikin mace nawa ne ta san lambar takalmin kafar mijinta ba ku sani ba saboda kuna ganin ba alaka kuma zai iya yiwa ki shiga shago ki ga wani takalmi ya burge ki sai wani miji daidai da kafar takalmin mijin ku ba ku sani ba yanzu idan nake a cikin ku wace ce za ta iya faɗan wanne ne favorite color na mai gidanta kalan da mai gidanki ya fito a duniya ba ci sani ba yanzu dan Allah mace ba a da buƙatar ta gane mai mijin ki fito ya gani in na san kalan da mai gidana ya fito to zan sa fentin ɗakina da falo na irin wannan favorite color na mai gidana shi za a yi mun labule na shi za a yi mun idan zan yi masa kwalliya dole sai na haɗa da wannan favorite color da mai gidana yake so yanzu idan na tambaye ku da yawa daga cikin matan wannan zamani ba su san best abincin da mai gidansu yake so ba ba su sani ba bugawa kawai take ta waye gari ta ce gashi ta dama mai in ya ga dama ya ci in ya ga dama kar ya ci amma iyayenmu da kakanni a da ba su da WhatsApp ba su da Facebook ba su da babbar waya ba su da kaza wallahi sun san irin nau'in abincin da mai gidansu yake so amma ku ba ku sani ba ba ki sani ba yanzu kin san tsawon rigar mai gidanki nan ba nawa yake sawa 55 ne 56 ne 50 kaza ne wai da nuna muku ita alakar aure dole a samu full intimacy cikakkiyar haduwa da kusanci na gama karanta kana san ka baka da wata suka da zaka iya yi mun ni ka soke ni baka da shi to amma ya ne wata mijin da yana san kaza in yazo a breakfast ga abin da yake so amma ba sani ba wani mijin yana son abincin kaza a jidadin sa amma matar ba sani ba wani mijin yana fifita abincin kaza a lokacin sa amma ba sani ba akwai abubuwa waɗanda na rayuwa ne yau da gobe ya kamata ku san su amma kuna sakaci a kan su shawara ta ga iyayena mata da suke zaune a gaba na dan Allah ku yi kokari ku san me mazajen ku suke so ku zauna lafiya da su ku san me ba sa so umma ce umma bintul harith ta ce wa yadda karki yadda mai gidanki ya taba jin wari a jikinki ya ce amarya karki yadda ki bari mai gidanki ya ji wari kamar yaya duk inda mace ta kai mace cikakkiya tana mai kulawa da kanta zan zo mai bayani akan tsafta a gida muhimmanci da tasirin tsafta wajen mallake miji da rike miji take rika kar mijinki ya zo wata rana ya saka hancinsa a wani bangare na jikinki ya ji wari kenan me ki kula da gyara jikinki kada ki bari mijinki ya ɗanɗani wani abu mara daɗi a jikinki ko da ta kai da zai sa hancinsa a wani bangare na jikinki to kada ya ji wani smelling ko ya ji wani ɗanɗano taste ba sai ki gane yaushe mijinki yake bacci yaushe mijinki yake tashi dan Allah a cikin ku idan aka jera ɗari a cikin ku mace kwaya nawa ne za ta iya gane exact lokacin da mijinta in ya kai wannan awa to lokacin baccinsa ne ta ce karki ya take dame shi da hira in lokacin baccinsa ya yi karki damu mai gidanki da surutu a lokacin da yake kwance yake hutawa karki tashi mijinki a lokacin tashinsa bai yi ba amma yau da yawa daga cikinku mutum zai zo yana gida yana kwance yana hutawa ya je ofis ya gaji ya je kasuwa ya gaji yana kwance kowace sallama aka yi cikin dokin kwan ba samu yakin tashe shi ana ba sallama ba yi da hutu a gidanki da yawa maza suna kuka da ku cewa ba sa samun nutsuwa ba sa samun hutu a gidanku saboda kin sun yaro karami ko wani kin da bai kai ya kawo wani zai zauna neman sa wata kila ba ko dan maula ne ko rabo za ki tashe shi a bacci ba ki damu ba da yawa sun kuso su je ofis su kwanta da yawa sun kuso su je falon abokanan su kwanta saboda ba su da kwaba ba su da wani kariya ba su da wani tsaro a cikin gidajen matan su ki kokari ki gyara wannan Ummu Hakim ta gaya wa yarta ta ce ki tambayi mai gidanki dawa dawa yake so ki mu'amala dawa dawa baya so ki mu'amala da haka yarinya tana zuwa gida mai gidanci ya zo a ranar angwanci bayan sun yi sallah sun yi raka'a biyu sun yi addu'a ya daga hannu zai zora hannu a kanta zai mata addu'a sai take ya kai mai gidana yi haƙuri babu wata alaƙar da za ta shiga tsakanin ni da kai yau sai ka gaya min me kake so kuma me ba ka so a ranar farko ya ce ma yarinyar nan ta kama yi mun wasi ya ce da ita maƙota suwa ne na yadda ke alaƙa ki mu'amala da su maƙota suwa ne ban yadda ke alaƙa da mu'amalar su ba abin da ya sa na kawo muku wannan kisa da yawa daga cikin auren ƴaƴanku yana mutuwa saboda mu'amala da ƙawayen da mai gida bai yadda a yi mu'amalar su ba ƙawaye yau da yawa suna kashe aure ƙawayen mata yau da yawansu sun fi girmama shawara da ra'ayin ƙawayensu akan ra'ayin iyayensu da ra'ayin na gidansu yau ƴarki baki suke sa ta a gaba ki ba shawara ki ce ga abin da za ta yi ba wallahi sai ta nemi shawarar ƙawayenta in sun yarda ta yi idan ba su yarda ba za ta yi ba haka ba ne
yaya aka yi kuka yi sakaci matsayinku na iyaye ya kubuce daga hannunku kawaye suka bi ku tasiri akan ƴaƴanku kofin ɗin rayuwarsu gaba shi ne akan mai akan kawaye suke yi kuma dogaro da kawa ba kowace kawa ce ake sakin jiki da ita a karɓi shawararta ba don wata za ta kashe miki aurenki ta zo ta aure miki muna da wannan misali barkate bila adadin barafi lissafi ba an kan kabur da haka a nan gurin yana cikin kurakurai da laifuffuka da su iyaye mata suke a gidajensu aurensu yana mutuwa kuma suna shan wahala a cikin gidansu na aure ba tare da sun farga ba abu na uku matar kwarai matar buga misali ita ce matar da take nuna soyayyarta ga mijinta over idan kina so ki mallake mijin wannan zamani to ki nuna masa shine last cousin shi kike kauna shi kike ki shi kike so ba ki da wani amsa ba shi allati tuhibbu zawjaha hubban haqiqiyyan zaniyan matar da take nuna mijinta so na haqiqa na gaske son da yake ya tarafa an ragabatin duniyawiya ba so ne ake yi masa don saboda abubuwa na duniya da bukatun duniya ba so ne wanda yake yusiluha ila mardatillah wal janna zai kai ta zuwa ga samun yardar Allah da samun gidan aljanna ki zamanto khair sahiba abokiyar zama ta kwarai ma a khair sahib da miji na kwarai na kwarai na kirki khair mu'ina ma a khair mu'in mafi alkhairin mai taimakawa ta mace wanda take rayuwa da mafi alkhairin mai taimakonta na miji mai soyayya mai kauna yana daga cikin hanyoyin da kuka bata kuka bace wa hanya kuka yi mistakin wato hanyar kwarai shi ne rashin nuna wa mazajen ku kauna bincike ya tabbatar yau soyayyar da ake yi kafin aure ta ninka ninki bila adadin akan soyayyar da ake bayan aure ke kin san haka shi ma ya san haka idan kaga mutum yana magana da yarinya muryarsa kasa-kasa yadda ka san da wani shugabansa yake magana to budurwa ce da zai aura ko da kuwa yana da mata aure zai iya kankan da kansa saboda yana magana da wacce yake nema namiji yana rauninsa yana bayyana a hannun mace lokacin da yake neman ta zai malfato ke kawo ta gidan shi idan yana magana da mai budurwarsa baya so ki mai magana ko ba haka bane zai ce dallaki da muke bani guri waya nake yi to watakila da ita yake waya idan yana magana da ita baya so ajiye masa yara a kusa da shi idan ya magana da ita ko kiran sallah baya so yi dan Allah wannan abin haka ba za su ce ko ba haka ba haka suke amma bayan ya aure ta za ta kira shi waya sau 5-6-7 tara ba zai dauka ba da ƙarshe ya dauka sai ce wai me kika dame ni wannan shine mazan wannan zamani me yasa ba ki dame ni da yawan waya kina bi na bashi ne idan ka ji mutum yana kakkausar murya da fada ga wata mace a waya to matarsa ce ta aure ta sunna matar ita kuma tana kokarin ta ga yaya za ta yi duk abin da take nuna masa kafin aure yanzu bayan ya riga ya aure ta ai ta ga ta gama mallake shi ta shiga gida buƙatar ta ta biya ta shuka ta tsuro ta girbe musamman ma ta fara tara yaya to yanzu zai ga wulakanci sama da yadda yake tsammani idan wannan yana nuna wani abu yana nuna kenan yanzu auratayyar da ake yi aure ne da ake yin sa ana cikin kurakurai shi yasa kuke wahala ba zan ba ki wahala wallahi da za a yi muku hoton gidajen wasu a zamansu na aure hankali ba zai iya ɗauka ba kawai dai matan ne masu haƙuri masu juriya da tunanin inda kace aure na ina zan je akwai masu zaman aurensu a larura cewa ba zan kashe aurena ba saboda inda kake ban san ina za ka ba Allah ya gyara halinmu nana Aisha ta nuna annabi so manzo Allah ya nuna wa nana Aisha so da kauna. An tambaye manzo Allah a hadisi Abdullahi dan Amr, hadisi Bukhari, hadisi sahihi, man abu nasu ilai, ya manzo Allah a duk duniya wa ka fito kawai sai bude baki ya ce Aisha, dan Allah iyaye na mata ana so tambaye ki, in tambaye ku a cikin mata guda 100 dan Allah waye mijin da za a tambaye shi a ce a duk duniya wa ka fito ya ce matarsa, waye suna iya yi? A'a, wani wallahi ya ne budurwarsa, wani kuma ya ne kanwarsa, wani cewa dai yayarsa, ke ba ki da matsayin da zaki hau wannan sikeri na farko, ke ce a habbun nasu ilahi, wanda kika fi kauna, wanda ya fi kauna a duniya ke ce, amma a nabi ya faɗa, kenan maza ya kamata su nuna wa matansu soyayya da kauna. Nana Aisha ta nuna annabi kauna, wanda misali da yake buɗa muku, an zo lokacin da wata rana wallahi da ne rantsuwa idan za ta rantsi sai ta ce wa rabbi muhammad, me bukon ta ce Allah, ko ta ce wa rabbi qur'an, ko ta ce wa rabbi ka'aba, rantsuwa idan za ta yi dan annabi ji daɗi ta faranta masa rai sai ta ce wa rabbi muhammad, na rantse da Ubangijin Muhammad, sai annabi ya ji daɗi. Amma ranar da aka sha yaji aka hau sama, in ta zo rantso sai ta ce wa rabbi ka'aba, na rantse da Ubangijin ka'aba, shi ne annabi yake gaya mata wata rana, yake ya Aisha, ai ina ganewa lokacin da kike cikin walwala da soyayya da jin daɗi gare ni, daidai da rantsuwa idan kika zo yi cewa kike kin rantse da Ubangijin Muhammad. Amma ranar da aka samu ɓacin rai da damuwa, ko sunana ba za ki kira ba sai ki ce wa rabbi ka'aba, malamai suka ce wannan in ya nuna wani abu yana nuna ashe duk inda aka kai da soyayya da kauna wata rana tsakanin miji da mata za a samu ranar da za a dan haura sama, tunda annabi ma sallallahu alaihi wasallama matarsa ta nuna fushi ko ɓacin rai a kansa ko kuma a kan zamantakewarta har ta zo rantsuwa sai ta ce wa rabbi ka'aba. Da na yi da akwai lokacin da suke wa manzo Allah za ka tafi gida, lokacin hadisu risk ta ce ka bada dama in je gidan iyayena, annabi ya ce tafi gidan iyayenki, kene yana iya faruwa? Na da Hafsa ta nuna fushinta da azab wata rana, abin da ya faru shi ne wata rana ba ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya keɓance da wata baiwarsa, baiwa ya keɓance da ita a ɗakin na da Hafsa, kishi irin na mata ya kama ta, kace yanzu ya Rasulullah ka zo ɗakina kuma ka kira wata baiwarka ka keɓance da ita, sai ta fushe da kuka, ma'ana yaya za a zo ɗakinta a keɓanta da wata mace, kar ki manta halal ne gare shi tunda baiwarsa ce kamar matarsa ce, amma annabi ya mata haƙuri ya ce ki yi haƙuri, shi ne Allah ya saukar da aya a cikin Al-Qur'ani, ya ayyuha an-nabiyyu lima tuhazzimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi marzata azwajik, yakan je gidan matansa suna ba shi wani abu kamar zuma kamar wani abu na sha, na da Aisha da ita aka kukkulla Allah ya mata rahama, kishi ya dauke ta cewa yaya annabi zai rantsa zuwa wani gida ana ba shi wani abu yana sha, wata mata ce mai kula da miji a cikinsu ko ba girkinta ba, idan ya zo sai ta ɗauki wani abu ta ba shi, ta ce idan annabi ya zo ɗakin kowace a cikinku, ta ce masa yaya na ji bakinka yana wari, dan Allah malama ki duba kishin mata, wani a gida annabi aka yi wani abu, wai ashe kullawa aka yi mitin aka yi dan a hana annabi shan wannan abin da wata mata take ba shi in ya zo gaishe ta a ɗakin ta, kuma shi annabi ba abin da yake a rayuwa irin a ce wani abu yana wari a tattare da shi, dan bi zai yi mummuna abu yana wari a annabi a cikin annabi, kawai sai yake zuma ce wacce ta take ba ni kuma na daina sha, daga cikin sabarin saukan wannan aya ya ayyuha an-nabiyyu lima tuhazzimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi marzata azwajika, akwai wannan magana. Wata rana da ya zai nan bintu Jahsh, matar annabi ce suna kunnen doki wajen samun matsayi da soyayyarsu a wajen annabi ana cewa wai Aisha ne number 1 ko da Zainab ce number 1 Zainab ta dafo abinci mai ban kai abinci mai mutuntawa abinci da annabi ke sha'awa yana ɗakin nana Aisha sai ta aika ta ce a kai masa aka dauki wanda abinci aka kai wa manzon Allah yana ɗakin Aisha ki kwatanta abin da ya faru wallahi dan aikin da ya zo sai nana Aisha ta yi mun ta ce me ye wannan sai aka ce abinci ne aka kawo maka daga ɗakin nana Aisha a da ɗakin nana Zainab Aisha ta ce me aka ce ai gashi ta sa hannu ta buge wannan abincin ta zubar da shi kin ga kishi a sha gidan annabi ma ana yin kishi ya kamata mai gidan ki ya daga min kafa in kin dan yi wani kishi ya dan kale ki ta zubar da abincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tirin wannan kin sai cikin sauki yace ha ra'u ummuhum ummul mu'minin Aisha kishi ya kama ta tayi kishi yau gharar ummukum yake to na Aisha sai kin biya abincin nan sai kin biya wannan afashi kuma da Aisha haka ta biya abinci ta biya wannan afashi amma bai zage ta ba bai dake ta ba bai mare ta ba bai wulaka ta ta jira ta kana da wannan kaza ba na ba ko nan misali ne ya kuriya yana masa ku gane cewa rayuwar aure ta giru akan hakuri dole fiye da ke san mijinki sai ya mata miki wata rana haka kuma duk yadda mijinki yake san ki sai kin mata masa wata rana ashe wajibi ne miji ya shiga makarantar hakuri wajibi ne mata ita ma ta shiga makarantar hakuri matar kware ita ce mai rike amana kuma mai cika alƙawari da mijinta matar buga misali kenan al-zawjatul wadiyya wanda tana kokarin kiyaye amanar ta ta aure da aka tambaye ta wa kike so wa ne shi kike da zaki gari ne shi to ta yi da wannan amana kuma tana yi mata duk abin da ya kamata ita ce matar da duk bace rai baya sa ta daina yi wani da hidima da ya kamata ya masa ita ce matar da fushi baya sa ta kike sauke nauyin ta da hakkin aunatayya daga cikin ku akwai masu yawan tambaya suna faɗa tare da ɓacin rai malam ya yi mun wulaƙanci mijina ya tsoronta ni mijina ya yi mun kaza malam ni ma in ya neme ni a shimfiɗa ba zan yarda da shi ba a'a ba a yin haka kar a yi laifi guda biyu shi ya shiga haƙƙinki ke ma ki zo ki shiga haƙƙinsa malam kin da ya yi mun wulaƙanci ni ma wallahi ba zan mai abinci mai daɗi da yake so ba a'a ba a yin haka jiya tun da ya zo da biya mun bukata ta ma ni ma zai zo neman biyan bukatar sa ba zan ba shi ba ba zan biya mai bukatar sa ba a'a ba a yin haka mata ta fara ita ce alwasiya tana cika alƙawarin da ta ɗauka wa Allah na yi wa mijinta hidimar da ya kamata ta yi masa ko da daɗi ko ba daɗi duk da cewa babu daɗi yanayi da mijin zai zo ya wulakanta matarsa ya tsoronta matarsa ya zargi matarsa ya daki matarsa ya ci mutuncin matarsa sannan kuma ya zo ya nemi biyan bukatarsa a kan matarsa babu daɗi ba za ta ji daɗi ba kuma hankalinta ba zai kwanta ba kuma ba lallai ya samu abin da yake so ba amma a shari'a ana jin ki ba shi ki ba wa mijinki dukkan haƙƙin da ya kamata ki ba shi fushi kada ya sa ki ki ba shi abin da ya kamata ki ba shi na haƙƙi na shari'a don haka aka iya samun saɓani tsakanin miji da mata to amma ana so ki zama ke mai haƙurinki kuma mai kina cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ki ya zo a hadisi cewa duk matar da mijinta ya kiraye ta a shimfiɗarsa ta ki ta amsa masa kiran da ya mata za ta kwana mala'iku suna tsihin mata albarka to ina ga matan da suke kauracewa mazajen su yau akwai mai gidan da ya gaya mai ce wallahi malam kullun dare zuwa nake kofar ɗakin ta ne ta bugawa sai ne minti 15 ina kwanfasawa ta ce meye wai wai meye ni bacci nake ji ka dame ni ya ce haka zan yi kwana in koma in je ta birgima akwai wanda take hada shi da 'ya'yanta ta tara masa ƙananan 'ya'ya ita kuma ta tafi ɗakin ta ta kule in yayi magana ce da Allah ta jale na gaji. Akwai wanda take da awar ba ta da lafiya na ƙarya, tayi ƙaryar rashin lafiya. Amma can wannan zamani akwai masu da awar haila ta ƙarya da al'ada ta ƙarya. Mijin ke neme ta, ta ce al'ada take. Sannan kuma ku zo ku zarge su in sun zo suna neman wasu mata a waje. Akwai wanda suke shimfiɗa wa mazajensu sharaɗi. Idan ya yi tsallake wannan sharaɗin zai gane kunansa duk kuna yi. Akwai waɗanda albashi suka sa sai an biya su albashi, ba za a biya bukata a kansu ba sai an biya kuɗi, duka kuna yi. Akwai wanda kana da wani nau'i specific na abinci da abun kwaɗayi, idan mijinka ya zo nemanta sai ya taho da wannan aleda, in bai zo da shi ba kar ma ya tinkare ta, daman ta gaya masa kawai kar kinkare ne idan baka zo da tsirrai a cikin leda ba. Ko wani nau'i na madara, ko wani nau'i na lemu, ko wani nau'i na chocolate, duk kuna yi. Wannan ba sifar mata ce ta kwarai ba. Idan kuka haramta musu haƙƙinsu a kanku, wallahi za ku sa su je su nemi haƙƙi na haram a waje. Abu na biyar, matar kwarai ita ce wadda take kiyaye wato alfarmar aure. Menene kiyaye alfarmar aure? Kiyaye sirrin miji, kiyaye girmama miji, kiyaye umarni da dokar miji. Yin abin da miji yake so, ko da ke a ranki ba kya so. Maza Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, khairun nisa'i man idza nazarta ilayha asabaka. Mafi alheri a cikin mata ita ce matar da kana kallonta sai ka ji farin ciki. Dan Allah haka kike, dan Allah hajiya haka kike, mai gidanki da ya ganki sai ji daɗi. Yaya ake yi a samu farin cikin miji idan ya kalli mace? Kulawa da kai, tsafta, yawan murmushi, sakin fuska ba turbulewa ba. Da yawa daga cikinku fushinsu ya yi yawa, kullum mijinki ba ya ganin dariyarki. Wata ce ya isa ga hakori na iya mata bane a turbule fuskarta kamar fuskar saniya, ba rahama, ba tausayi, ba suke wa mijin fuska, ba masa walwala ne ji daɗi alƙali ya ji cewa fuskar ki ta yi masa ba kya yi. Wanda Allah yake wa idza amartaha ata'aka, ita ce matar da tana ba ta umarni za ta yi maka da'a. Har ya yi kaza ta kira ta ci da yi saboda umarni ne na miji. Daina kaza za ta daina wannan abu. Wa idza zibta anha hafidatka an nafsiha wa mali. Wanda Allah yake ita ce matar da idan mai gida baya nan, idan mai gida ya yi tafiya za ta kiyaye masa amanar aure, ba ta zuwa ta kai kanta ko ta gayyato wasu gidan mijinta a yi lalata da ita, ba ta buga waya tana hira da wasu, matar girki ba ta chatting da mazajen wasu, matar girki ba ta buɗe waya tana kallon hotunan wasu mazaje, matar kwarai ba ta ba da shimfiɗar mijinta ga wani. Wata mata ta wuri min waya, ku ji wannan kisa. Ta ce malam wannan masirar rayuwa ce, ta ce da ya faru, ta ce a sa maka ido, a zo a takura maka, wai mai gida na, wai baya nan, wai yana wata ƙasa, wai na kira mai gyaran wuta, ya ce bai yadda ba, ya ce kaza kaza, ya buga min waya ya ji mawani, sai ya ce wai mun bidiyo ba, ina so in ga waye a gidan. Ta ce ita ba ta yadda da wannan tuhuma ba. Yake shi ne yadda mai gyaran wuta ya zo ya gyara masa wuta daga ita ce sai matar sa ba. Da ke yadda mai gyaran kaza ya zo ba, da yadda mai kaza ya zo ba, an sa mata ido an takura mata. Sai har ya yi hakuri, lokaci ne ya canja, dole ne a yi rayuwa da ku ko mata a dibinci sha'aninku man to man, bamba to bamba. Dole ne namiji ya sa ido a kan matarsa, ya lura da shige da fitarta, ya gane da wa take alaka, saboda kar a zo a yi maka illa a gidanka. Na ce kada ya tuhumce ki don ba a san aure da tuhuma, kada ya zarge ki ba a san aure da zargi, amma masoyin miji shi ne yake bibiyar dawa-dawa kike mu'amala, dawa-dawa kike alaka. Da haka Annabi ya ce matar wani ita ce mai kiyayewa mijinta yayin da baya nan. Amma yau ana kawo kuka da yawa, mazajenku suna karɓan wayoyinku suna ganin alaƙoƙin da ba sa so. Wani miji ya karɓi wayar matarsa wai ta lalace ta manta kawai sai ga charging an gyara waya sai ni burun message yana shigowa kike kai wannan mutum me kike haka ya bude wannan kawai sai Allah ya sa ya fada kan wannan charging ku ji wannan yana dannawa sai kawai ya ga hoton wani tsarara daga shi sai ga jiran wando ya aiko matarsa yana cewa mutumiyar yanzu a daidai lokacin karfe kusan 10:12 na dare ko daya ina mutum yake wangijin ta shine wai mutum sai take a tashi da sai take banza yana cewa ta barci kin ji mijin ta ne banza tana hira da boyfriend din ta tana cewa mijin ta banza sai yake mata ya alƙawarin mu a kike kai ta tambaya ya alƙawarin mu kace yana nan yanzu ciki na wata shida ina haihuwa zan kashi aure zaka aure ni sai ce kwarai kuwa wannan a cikin aka samu daidai ne wannan wannan ba ce amana bane to ina magana annabi ya ce ki kiyaye zirin biki ko ki kiyaye auren ki sannan da yawa mata ba su kiyaye zirin duk abin da miji ke yake shi ta ga kawai ko abokai ko iyayenka daga cikin matsalolin ku da kuke samu ciwon kai da damuwa shine bakin ku baya iya shiru akan mu'amalolin ku na aure da mazajen ku da sirrin mazajen ku mijin ki mai mallaka kawai ki san sani mijin ki bai da lafiya yana da wata larura ta dani miji sai ki biya kawai da sunan a baki shawara kuna tona asirin mazajen ku a gurin kawai ku ya abin da mai gidan ke gaya miki da daddare karfe 2 karfe 3 na dare ya mutum ta ke gaya miki amma a bazzan wannan kawai da su ko ki ba ku wannan zance kiriyar sai ko kuma ba su bayar ba yayin da ke nuna lafiya da mai gidanki alhali ba yi da asiri ba a kula masa da sirrinsa abu da ƙarshe ana nuna mun lokaci ya yi da nake so na rufe da shi don Allah iyaye na mata ku kula da abubuwa kamar haka akwai abubuwa da suke faruwa wanda yake ba su da daɗin ji ba su da daɗin gani akan mu'amala da waya da ɗaukan hotuna ni da nake muku magana ni Abdallah ni ƙungiyar masu sai da wayoyi da fasahar na waya tsohuwar waya da sabuwar waya sun same ni cewa malam wannan amana ne dare da ka samu mata ka gaya musu su kiyaye akwai matsaloli dangane da sayar da waya a canja a fi sabuwa me yake faruwa yace malam matanmu suna da rauni mace takan zauna ta ɗauki hoton kanta da kanta ta yi tsirara ta cire kayan jikinta ko ta ɗauki hoton mijinta ko ta ɗauki hoton kaza'insu sai su manta su yi saving ɗin wannan videos ɗin ko pictures ɗin a cikin wayoyinsu sai waya sai ta ɓaci sai a ce a je a sayar da ita a yi kankana a ba da wata ko kuma ta ce ta gaji da wannan za ta canja waya ta kai kofuwa a ba ta sabuwa ta manta wace yi dilito wannan hotuna da bidiyon da su ɗauka ba ya ce wallahi akwai hoton mutanen kirki masu mutunci matansu sun ɗauki hotonsu ko sun sani ko ba su sani ba abin bakin gani mana akwai hoton matan manyan mutane sun yi tsirara sun ɗauki hotunansu ko sun tura wa mazajensu ko sun yi menene sun manta wata kuma ta shigar da hoton wani guri da ba za ta iya diritin ba akwai wanda ko ka goge wani abu a waya zai iya retrieving ya dawo da wani abu da haka kuna da kuskure ina ba ku shawara ku gyara yanzu a wannan watan abin da yake hadisin sa'a abin da yake yawo yanzu a social media wani abun kunya da aka yi shi ma na ce zan gaya muku nan ku gyara malama wata mata ce mai gidanta baya nan ya yi tafiya ya ce da ita ta kwata kayanta ta yi tsirara ta ɗauko masa hoton jikinta da komai da komai nata ki ji da kyau na farko ku fahimci bayanina halal ne mijinki ya ga ko ina naki mijinki halal ne amma ɗanki ba amma ƙawarki ba amma ɗan social media ba haramu ne su gani da haka wannan mata soyayya ƙauna yadda mantuwa ya ɗauki hankalinta ta ne ta ɗauki hoton kanta malam abin ba yi da can gani abinda ba a nunawa sai da ta ɗauki hotonsa komai kin ji komai ko ma ba abin da ba kai bidiyon sa ba ta nade ka tura wannan mutum ya gani dan Allah in tambaye ki ko miji ki ne in kika yi masa wannan abin kika tura masa ya gani me sai ka zuwa shi in ban da ƙara tayar masa da hankali a inda yake in ba mai tsoron Allah bane ya je nemo wata mata mai biya bukatar sa akan ta me sai ka zuwa shi bayan maganganun da kike gaya masa bayan hirar da ku yi na ƙauna da soyayya bayan tattalin da za ki masa mai jin daɗi sai ki yi tsara shi da su wajen ki kin nuna masa to abin da ya faru shine malama ya aka yi kai wata rashin kai fa a cikin wani yanki wallahi sai ya ɗauki wannan bidiyo yake za ki gani shi mutunci ya ɗauki wannan bidiyo kawai da suke shi a social media yanzu shi ne abin da ake yawo ana ta kallo ga matar aure rana marasa imani suna da yaɗawa suna dariya kuma ta kuskura komai na ta har al'aurarta sai da ta buɗe ta yi bidiyon ta ɗauka ta nuna mai to shawarar da muke bayarwa a nan ku daina yadda kuna tura hotunanku na sirri ga kowaye a duniya me yasa saboda al'amura sun canja yanzu misali mai gidanki kin tura mai a wayarsa zai iya yi wa abokin sa ya karɓo ya sai yana dubawa ya kwafe hoton ya tura shi wayarsa ba zai yi wa zai iya yi wa ya ba wa yaron sa ya sa masa kati ya shiga galeri din sa ya kwafe ya dauke ba zai yi wa zai iya yi wa yaran sa kanana ɗayanki su je su buɗe suna da zai da suna yara suna da wayoyin babar su su je duba su je su ganki tsirana hajiya abun gwanya abun tozarta haba yaya kin girma ba ki san kin girma ba yaya baki da waye yaya baki da basira yaya baki da kaza to ku kula da wannan it's a big mistake kuma ba a iya correction din sa in hoton ki ya riga ya shiga duniya to ya riga ya shiga dan haka a daina yarinta kuma a rinka tunawa al'amura suna iya canjawa mai gida akwai abubuwan da za a yi masa da yawa na faranta masa ya ji daɗi a farka mai da hankali amma duk abin da zai iya jawo miki matsala to akwai damuwa haka mutum ya zo tsakaninki da mijinki kuna wasu abubuwa da sirri kawai sai ku sa ji biyu saboda kuna da manyan manyan wani ba daidai ba ne yanzu an kawo mana labari saboda lalacewar mutanenku mutum zai zo kwanta da dare da iyalinsa saboda rashin kirki da rashin addini da rashin tarbiyya mutum zai kunna bidiyon wayarsa ya haska wuta yana saduwa da iyalinsa wai ana taping ina za ku kai shi me haka wani irin rashin tunani ne wannan ko dabba ba za ta yi wannan ba da haka ku daina bai da kyau yanzu wani yaro saurayi neman ta shi yarinya ce yake neman ta bai ba wa yanda ba kun san kurakurai da 'yan matan ke kenan kawai sai zai sa ta yi kaza ta ɗauki ya zo hira ba sai ta yi haka sai ya ɗauki wannan da ya ce haka ya ɗauki wannan da wata yake ta yi tsalle ta ɗanyi rawa yana ɗaukan hoto wata soyayya ce wannan ta rage hankali ya zo ya nade gabaki daya ya sa ta cire nan kwani ya dauki hoton ta cire rigarsa ya dauki hoton bureziyarta da waye waye da sauransu duka sai ta gama kuma bai aure ta ba kawai sai ya rika cire cire cinta da wannan hotunan da ya daura na ta saboda ai ba ki da wani ai ba wuya ce ke ai ai wani ta ki kai na ka ba ya kuma blender na kura kura ko kuke kai wanda ya kamata ku gyara ina addu'a ta musamman ga wannan aure a bazan manta ba zan kira yi ango dan uwa matashi da Allah yi masa wannan aure ta da ni da muka hadu mai na alƙali Usman da shi da amaryarsa Samira Lawan a maina muna muku hadu Allah ba ku lafiya da lafiya ubangiji Allah ba ku successful zama aure mai dadi kuma da sihun da aka yi ina bayan amarya ta ji za kuma ta kiyaye shi ma miji insha Allah idan an je wa'azi za a yi san masa da safan da ya kamata ina addu'a ta musamman ga iyayen amarya Hajiya Hadiza Alƙali ita mahaifiya kenan da kuma alƙali baba Usman wanda shine mai gida aiki wanda shine uban ango da kuma Hajiya Hajar Alƙali wanda iyaye ne da wannan ango duka muna musu addu'a Allah ya albarkaci rayuwarku dan ku muka zuwa wannan wuri kuma dan ku muke wannan nasiha da girmama ƴaƴan ku da mutunta su sannan muna addu'a ga Hajiya Falmata Lawan Maina da Hajiya Alhaji Zanna Lawan Maina muna addu'a muna roƙon Allah duk wanda ba dai a matsayin ku na iyayen masu aure, Allah ya bada lafiya da zaman lafiya, Allah ya sa alheri a cikin wannan aure, Allah ubangiji ya kade dukkan fitina, ya kade dukkan wata masifa. Kuma muna da tabbata shawara kamar yadda kuka mutunta wannan aure, to da Allah ya protecti dukkan image da za a iya zai iya sa a taba mutuncin iyayen wannan yara. Duk abin da ya kai ga saban Allah, ku yi kokari ku mutunta iyayen ku, kar ku yi shi, kada ku yi. An zo an yi walima, an yi wa'azi, an fadakar, an yi wa'azuka a manya-manyan masallatai a garin nan, an yi hudumomin juma'a saboda wannan aure. An zo an yi wannan walima, an tara ku, ga iyayen ku nan dattawa duk sun haɗu, ga su a gabana. To da Allah kada a bari a yi wani abin da yake na ƙazanta da za a ɗauki hotuna ana yaɗawa a ce a wannan aure ne aka yi wannan ƙazanta. Amma da Allah ce zan gaya muku gaskiya, saboda yanzu lokaci ne na yaɗa hotuna marasa kyau. Kar ku taɓa mutuncin iyayen mazajen nan, kada ku taɓa mutuncin addininsu. Kuma muna fatan Allah ya ba da alheri, ya ba da zaman lafiya. Ina gaisuwa da addu'a ta musamman ga manyan baƙi da suka zo high table, muna tare da su cikin abokanan shi mai girma aiki, sannan da kuma ɗan uwansa da ƴaƴansa da ango da abokanan ango da ita kanta amarya da ta ke a wannan wuri. Dukkan su muna fatan Allah ya sa albarka, Allah kuma ya ba da lafiya da zaman lafiya. Jami'an tsaro da suka taimaka mana wajen inganta wannan wuri da ainihin wato kyautata zaman wannan guri da ba da tsaro a wannan guri, Allah ya muku albarka, Allah ya ba ku girma, Allah ne ya ku gidajenku lafiya, kun kyauta Allah ya kyautata muku. Wa bi hadha alqadr kifaya, wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar. Wato dokta ba ta tsiri ne hadisi kai ne ba wa sai da koyi da matan da zasu so yara ba. Kun san da haka wani rana na mushi ne wani doktor zai ta kiri da zai zo ya koyi da matan da ba su roƙa. Kuma ki da Allah ya yi ba wa Allah ya sa ka da alheri, Allah kuma ya biya. Ba zan yi wani wata ba, zan kira Prof zai yi ta'alili akan bayanai da dokta ya yi na minti biyar kacal, saboda lokaci ya ja da yawa. To Prof, bismillah.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على حبيبي وقدوتي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara saduwarmu a wannan waje mai tarin albarka.